tun shekarun 1948 ne dai aka soma gudanar da bukukuwa irin waɗannan ranaku a ƙasashe da dama. Wannan halin yanzu aka yi bibiyan yadda haƙƙin ɗan adam ke gudana a wasu ƙasashen. Wannan batun ƴancin ɗan adam dai sun haɗa da wasu muhimman al'amura da dama, wani sana da ƴancin kasancewa ba tare da wani bambanci ba, da ƴancin rayuwa, da ƴancin tsaro, da ƴancin kasancewa cikin mutunci, da ma dai wasu ƴancin da dama gaske, wanda dukkaninsu na ƙunshe cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Sai dai a ƙasari ba kasafai aka samu irin waɗannan ƴanci ba, ganin yadda jama'a da dama kan fuskanci matsalolin togartawa daga hannun mahara ko kuma jami'an tsaro, musamman ma wannan yanki na shirya aro musu gabacin Najeriya da ke ci gaba da fama da yakin yayan kungiyar Boko Haram. Wannan lamari ne bai tsaya ga jami'an tsaro kaɗai ba, kai har ma ga mabiya hanyoyi. Wannan hakan idan mutum ba sa'a ya yi ba, jami'an tsaro za su sa mari da kwaɗo ne su kulle mashiga ko kuma fitan gari, wanda wani lokaci babu ma sanarwa, aka rufe ne kafin ma ƙarfe 6 da aka sanar, kuma a sa mutane su yi kwanan daji ba tare da la'akari da irin hatsarin da kan iya biyo baya ba.
Dan abun da suke yin gaskiya abun ba kyau. Duk da ke hudu da rabi na yamma, already an yi na buga waya, an yi musu magana, an gaza, an bubbuga musu waya, su ɗauki waya, text, an musu text, sun yi su ɗauka. Suna cewa za a buɗe, za a buɗe, har muka ga har African, ka ga African kenan bayan da za su yi su buɗe mana. An kuma da aka ba su wata gate amma sun kulle baki. Up to 6. Yanzu a ce 6:51 to kunkuke wajen azumi ba.
Kuma sun ku akwai wanda suka kwana da yara a waje?
Duka da yara, da yara motocin goyo gudun isa sun da zanda yara.
To baka ganin kamar shi ma rufe kofa haka a bar mutane, kuma shi ma wani hatsari ne, ba san wanda zai iya biyo baya ba.
Wato bai muku damuwa tun da zan tiya sun sun da su kulle gate su tafi.
Wannan batu na toye haƙƙin walwala ga al'umma ne, wannan nan yankuna dai shine abin da yafi shafa al'umman kan gaba. Wanda su da dama jama'a kan koka da irin halin da suka faɗa idan har aka toye musu wannan ƴanci.
Zuwa a yobe nan ƙarfe 2, ƙarfe 3, har yanzu hanyar garin su din wata ranar ƙarfe 4 ana rufewa. Daga cikin damaturu idan zaka fita baka san ka shigo ba, idan ƙarfe 4 yayi dole zaka nemi wurin da zaka buya. Ko kuma idan ka biyo daga babban gida sai daga ƙarfe 2, kamar wancan satin kan ƙarfe 2 ranar Alhamis aka rufe hanya. To kaga har yanzu dai ba za mu ce har wannan tabiya bukata ba. Ai ya sani mu dai muna ga kamar an bar ma wa'ancan mutanen su wuce abin su hankalin su a kunce. Su ƴan Boko Haram da suke wucewa hanya. In ba haka ba ya za a rufe hanya a ce kawai ba za ku shigo ba. Kuma menene jami'an tsaron nan suke suna ta gudu a cikin gari da motoci suna bubbuge mana motoci, ko su dinga zagin ku ko su dinga dukan ku. To menene amfanin su da ba za su je su zauna bayan garin su dinga taimakawa mutane ba, ga inda ya kamata su yi abinda suke kuma cikin gari kuma da ba.
Wannan matsala dai ba ga fararen hula kan tsaya kaɗai ba, har ma ga su kansu jami'an tsaron, musamman ma waɗanda ba bakin aiki suke ba, sukan fuskanci fushin abokan aikin su da ka rufe irin waɗannan ƙofofi, ganin cewa titi ne da aka yi shi don zirga-zirgar jama'a da kuma tsayyade lokutan bin waɗannan titunan. Wanda hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.